إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي سادوة وانا مسلاتي متار البركة masallacin Abu Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis, wacce ta daidai da ranar 1 ga watan Zulqa'dah hijira 1445, wanda ya daidai da ranar 9 ga watan 5 2024 miladiya. Zan ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muka saba gabatarwa a waɗannan ranaku na Litinin da Alhamis, wanda a yau Alhamis muna karatu a cikin littafai na aqida. Littafin da muke cikin karatu a halin yanzu shine littafin Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad Wallafar Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine zai zama majalisi na 14 a cikin jerin karatuttukan mu na wannan littafi. Yau zamu tashi فصل في أن القرآن كلام الله حقيقة. فصلي لذي مغانا أكن شوى دلي القرآن مغانا ألاني بسا حقيقة، مغانا تحقيقة با مغانا تمجازي با كبريان دا معتزلة دا جحمية سكي فدا. وأن فصل يابيو بايان فصل في كلام الله تعالى، bayan mala ya kawo mana fasali akan maganar Allah, ya kawo dalilai da hujjoji na ayoyin Al-Qur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda suke tabbatar da cewa Allah yana da sifa ta magana. Daga cikin sifofinsa na aiki akwai sifatul kalam, yana daga cikin as-sifatul fi'liya, sannan kuma sifa ce zatiya. Wannan ya tabbata a karatunmu da ya gabata. To nan kuma sai ya khassasi wata magana ta musamman, wanda shine Al-Qur'ani, yayi masa fasalinsa daban dan ya tabbatar muku da cewa Al-Qur'ani shi ma maganan Allah ne. Yana daga cikin maganar Allah wannan littafi da muke karantawa, wanda shine Al-Qur'ani. Ko maganar Allah ne magana ta hakika, ba kamar da ashaira suke cewa ta'abiri ne na abinda maganar suke cewa maganar mala'ika Jibril ce shine wanda yake abbara abinda yake cikin ran Allah subhanahu wataala, abinda Allah yake nufi shi kuma sai ya abbara shi, sai yayi magana yace ga abinda Allah yake nufi. Wannan magana ta asha'ira kuskure ne, ba daidai bane, gurbatacciyar aqida ce da ta saba wa Qur'ani da Sunna, ta saba wa tafarkin magabata, kamar da dalilai akan wannan suka gabata. To abinda yake tabbatar da cewa Al-Qur'ani maganan Allah ne, domin ya zama waraddi ga Mu'tazila da suke cewa Al-Qur'ani halitta ne. Abinda yake tabbatar da cewa Al-Qur'ani maganar Allah ne, akwai aya ta Qur'ani inda Allah yake cewa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Idan wani daga cikin mushrikai ya nemi kariyarka, to ka bashi kariya har sai ya ji maganan Allah. Kaga hatta yasma'a kalam Allah, maganar Allah. Sannan kuma maganar Allah ce wadda take saukakkiya daga sama, Allah ne ya saukar da ita. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi, Allah wato albarkatun Allah sun yawaita wannan da ya saukar da al-furqan al-Qur'ani ala abdihi akan bawansa. Sannan kuma al-Qur'ani ba halitta bane, dalilin da yake nuna ba halitta bane fadin Allah ala lakul khalqu wal amru. Ku saurara ku ji, Allah shi yake da halitta, shi yake yin halitta, kuma shi ne yake bayar da umurni, yace ayi kaza a bar kaza. Suratul A'raf nan sai Allah ya mayar da halitta ba shine umurni ba, halittar Allah daban, umurnin Allah daban, kun gane? To shi alqur'ani yana daga cikin al'amru ne ba cikin al-khalqu ba. Da Allah ya ce alalakul khalqu wal amru, to alqur'ani yana cikin al'amru ne ba a cikin al-khalqu ba. Meye dalili? Fadin Allah ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina a cikin suratul shura, kamar haka ne muka saukar maka da wani ruhi min amrina daga umurninmu, ana nufin wato wahayi. Suratul shura aya ta 52, sannan Allah ya ce zalika amrullahi anzalahu ilaykum, yace wancan al'amari ne na Allah, umarni ne na Allah da ya saukar da shi akan ku, al'amarin Allah ne da ya saukar da shi akan ku. Al'amru tana kunsar al'amarinsa, sha'aninsa, tana kuma kunsar umarninsa, kun gane? Domin shi al-kalam sifa ce ta Allah kamar da muka faɗa, sifar Allah kuma ba halitta ba ce. Wannan dalilan su suke tabbatar mana da cewa al-Qur'ani maganan Allah ne ba halittarsa ba. To anan sai malam Ibn Qudama ya ce ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم يانا دغا cikin maganar Allah tsarki ya tabbatar masa alqur'ani mai girma, alqur'ani mai girma yana daga cikin maganar Allah. Wannan ya ambace shi ne bayan abin da ya ambata a baya na sifofin Allah subhanahu wataala da kuma sifa ta magana, cewa Allah subhanahu wataala yana da sifa ta magana wanda sifa ce fi'iliya. Allah yana yin magana a lokacin da ya nufi, kuma yayin magana da abin da ya nufi, kuma yayin magana da maganar da ake ji, da ake jinta, da sauti, da harafi. Mala'ika Jibril ya ji maganar, ya isar da ita ga manzon Allah, annabi Musa ya ji in ba tare da wasiɗa ba. To bayan ya ambaci wannan a bayani a gabar da ta gabata anan, sai yake son ya kawo mana ayoyi da dalilai akan abin da ya ambata a baya na cewa littafin Allah subhanahu wataala alqur'ani, wato littafin Allah alqur'ani abin da yake cikin sa magana ce ta Allah subhanahu wataala, magana ce da Allah ya furta ta bi kalamin haqiqiyyin yusma, da magana ta hakika wadda ake ji, kuma ya furta maganan bi harfin wa sautin yusma, da harafi da sauti wanda ake jin sa da kunne. Wa yutla wa yuqra wa yuktab, an saukar da shi da harafi da ake karantawa, ake tilawar sa, kuma ake rubuta shi a jikin takardu. Allah subhanahu wataala yakan yi magana a duk lokacin da ya ga dama. A lokacin da ya so ya saukar da alqur'ani, to sai magana da shi ga mala'ika Jibril, kuma ya saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maganar Allah qadimun nau'i ce, hadisul ahad, kamar da muka faɗa a baya. Ba a cewa kalamullahi qadimun aishuru ay itlaqi, sai dai a ce qadimun nau'i hadisul ahad, nau'in ta daɗaɗɗe ne, domin Allah bai gushe ba kuma ba zai gushe ba, yana magana. Amma hadisul ahad ce abu ne da yake sabuntuwa, a duk lokacin da Allah ya so ya sabuwar magana sai ya magana, a duk lokacin da ya so ya magana sai ya magana, an gane? Kiran ba a cewa maganar Allah qadim ce ko qadim ne mutlaq, sai dai a ce inna kalamallahi qadimun nau'i walakinnahu hadisul ahad, nau'in sa da daddade ne, bai gushe ba kuma ba zai gushe ba, yana magana. Ba a taɓa wani lokaci da Allah bai magana ba, tunda Allah yake yana magana. Kira magana ce qadimun nau, sannan hadisul ahad, ɗaiɗai kunta kuma yana sabuntuwa, in yau in gobe Allah ya so ya yi magana sai ya magana, an gane ko? Haka maganarsa tana da alaƙa ne da mashi'arsa, yakan yi magana a lokacin da ya ga dama, kuma ya faɗi abin da ya ga dama. To yana daga cikin abin da ya faɗa ɗin wannan alqur'ani da muke karantawa, shi yana daga cikin ɗaiɗaikun maganar Allah subhanahu wataala. Domin maganar Allah tana da yawa, ba a iya kididdige ta, ba wanda yake iya kididdige maganar Allah sai shi, an gane? Allah yana yin halitta, yana arzikta halitta, yana wato yin tadabburi game da halittarsa duk wannan abubuwa Allah yana yin su ne da magana innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun al'amrun sa haka yake idan yayi nufin wani abu to yakan ce da shi kasance sai ya kasance haka ba wanda zai iya kididdige maganar Allah sai shi kullau kana al-bahru midadan لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا تأتي ونن تيكون تيكو أتي تودياني دن كاوش دن أربوتا كلمو من أبنجي دن أربوتا كلمو من أبنجينا الله يتي ومزا الله يفد ونن تأتي مصد أتي تيكو تودياتي دزا أكاو تدو من أربوتا كلمو من أبنجينا لنفد البحر دا ونن كوجين يا كاري ana tsomawa ana rubutawa ana tsomawa sai ya kare qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji nasu kare walau ji'na bi mislihi madada ko da an kawo ne tai ku irin sa matsayin kare shi ma sai ya kare magana Allah bata kare ba al-kahfi ayata 109 al-luqman ayata 27 yace walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatu Allah inna Allah azizun hakim da a ce abin da yake ban kasa gaba ɗaya na itatuwa a feke su a mayar da su alƙaluma wal bahru shi kuma kogi wannan da ya zagaye duniya ya mudduhu min ba'dihi a ƙara shi daga bayansa sab'atu abhurin a mayar da shi koguna guda bakwai a yi ta rubuta kalmomin ubangiji ma nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba su kare ba da ba za su kare ba inna Allah azizun hakim lalle Allah magwayi ne mai hikima haka Allah yana magana da abin da yaso kuma yana arzuta abin da yaso ya raya wanda yaso ya kashe wanda yaso ya tadabburi da abin da yaso duk wannan abubuwa nashi ba su da farko ba su da ƙarshe a koyaushe yakan yi abin da yaso ya halitta lokacin da yaso ya raya ya kashe Allah yana yin tadabburi bila bidaya wala nihaya daka ba wanda zai iya kididdige kalmomin ubangiji sai shi to daga cikin kalmominsa maganganunsa akwai alqur'ani mai girma wanda ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wanda ya sauka da shi ruhin nan ne mai tsarki ya sauka da shi akan zuciyarka domin ka kasance daga cikin masu gargadi da harshe balarabe bayyananne سورة الشعراء روح الأمين أنا نفهم ملائكة جبريل عليه السلام أنك ياشي الأمين أكا صفة تاشي دا أمانة صبو دا شيء منتجيني أكا وهايين أبنجي بايا كارا وبايا رجوا ساقوان دا الله يباشي شيكي إسروا يكا إسر دا وهايين الله كمانين دا الله يؤمر تيش كما أكا صفة تاشي أكا صفة تاشي دا أمانة صبو دا أباو متاني أمنتوا غما دا إسناد ونا القرآني mutane su samu gamsuwa game da isnadi cewa wannan alqur'anin daga Allah subhanahu wa ta'ala yake game da sanadi ta hanyar sanadi mai karfi ruwaya ce ta Jibril al-Amin wanda yayi ta daga ubangijinsa ya isar da ita zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi Muhammad ya isar da wannan ruwayar zuwa ga al'ummarsa ita kuma al'ummar ta ruwaito alqur'anin zuwa ga mutane an gane al'ummar manzon Allah suka yi ruwayar alqur'ani daga manzon Allah suka karantar da bayin Allah Allah ya ce innahu laqawlu rasulil karim wama huwa biqawli sha'irin qalilan ma tu'minun wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilu min rabbil alamin shi fada ne na wani manzo mai karamci shine mala'ika jibril abin nan shine na annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo mai karamci kuma huwa bi qawli sha'ir ba fada bane na mawaki qalilan ma tu'minun yayi kadan kurai abinda kuke yi na imani wala bi qawli kahin kun ba maganan boka bane qalilan ma tadhakkaru yayi kadan kurai abinda kuke yi na tunani da wa'astuwa tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga ubangijin halittu har Allah yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil inda shi manzon Allah ya fadi wani abu a qur'ani wanda ba mu muka sashi ba ya kara wani abu ya faɗi wani sashi na magana wanda ba Allah ya sa shi bai sa a Qur'ani la akhazna minhu bil yamin alshi da mun kama shi kama mai tsanani mai karfi summa laqata'na minhu al watin sannan da mun yanke masa jijiya wanda take cikin zuciya jijiyar da in ta tsinke to mutun yakan rasa rayuwarsa ma'ana da mun yi masa azaba wato ta abin nan azaba ta ramuwa azaba wanda take mai tsanani azaba ta daukar fansa to duk me yasa ake ta fadar wannan dan a sa mana amintuwa da amincewa game da wannan alqur'ani kada mu samu shakka akan cewa maganan Allah ne saboda ruwaya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shakka akan amanar manzon Allah ne shi kuma daga mala'ika jibril Allah ya tsarkake shi yace masa ruhul amin kana shakka game da amanar mala'ika jibril ne baka wannan sannan Allah ya katangance qur'ani yace la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi تنزيل من حكيم حميد فانا باتا زوا مسا تغبا كو تبايا سوكككي ني دغا واتو حكيم من حكيم دغا وني ايرون غني حميد وند يكي ابن يبو ذاك القران مغانن الله ني دغا غري شي يفارو الله ني يف يفدي شي تون فاركو دغا غري شي يفارو با واي دغا لوح المحفوظ با كمر وند جهميه سكي تشوا القران دغا الله يكي منه بدا واليه يعود wannan malam zai fada nan gaba daga gare shi ya faro kuma zuwa gare shi zai koma a ƙarshen zamani lokacin da mutane za su kaurace wa alqur'ani to Allah zai dauke kayan sa a neme shi a takardu a rasa a neme shi a cikin zakatun maharbata kuma su ma su neme shi su rasa a ƙarshen tashin alkiyama mun gane shi yasa ya ce wa min kalamillahi subhanahu alqur'anul azim daga maganar Allah tsarki ya tabbatar masa mana daga cikin maganar Allah akwai alqur'ani alqur'ani wani abu ne daga cikin maganar Allah ba wai duka maganar Allah bace a cikin qur'ani wani abu ne kadan daga cikin maganar Allah mun fahimta yace huwa kitabullahi al-mubin kuma shi littafin Allah ne wanda yake bayyananne kitabullahi al-mubin maganar Allah ne shi alqur'ani sannan kuma littafin Allah ne bayyananne yana da sunaye da yawa ana ce masa kitabullah me yasa saboda maktubun ne fil lawh al-mahfuz arubuce yake a lahul mahfuz sannan maktubun fil masahif arubuce yake a jikin takardu da muke karantawa na alqur'ani sannan ana ce masa kalamullah duk sunan shi ne wannan domin Allah yayi magana da shi magana ce ta Allah ba maganar wani Allah bane kuma ana ce masa alqur'ani sannan ana ce masa alfurqan ana ce masa azzikrul hakim ana ce masa alhuda wal bayan da sauran sunaye masu yawa wanda alqur'ani yake da su wanda wa'annan sunaye da yake da shi mai yawa yana nuna zuwa ga girman sa domin ka'ida ce abu duk abin da sunayen sa suka yi yawa sifofin sa suka yi yawa to wannan yana nuna zuwa ga girman sa duk abin da sifofin sa da sunayen sa suka yi yawa to wannan alama ce da take nuna mai yana da girma ko kai ne aka ce wane malami ne mu aka ce kuma mai kudi ne aka ce kuma likita ne aka ce kuma injiniya ne aka ce kuma mai mulki ne misali kaga ana ƙara sifa darajar tana karuwa ana ƙara sifa darajar tana karuwa to haka ne shi yasa alqur'ani yake da sunaye da yawa wanda wannan yana nuna zuwa ga girman sha'anin sa zaka yace huwa kitabullahi al-mubin wa shi littafin Allah ne bayyananne wanda Allah ya bayyana shi a cikin sa Allah ya bayyana duk abin da bayi suke da bukata littafi ne da yake bayani kuma a fili yana bayyana duk abin da mutane suke bukatuwa zuwa gare shi na al'amuran addinin su da duniyar su haka shi littafi ne mai girma wanda ya tattaro abubuwa da yawa ababen ban mamakin sa ba sa karewa sannan ilmummukan da suke ciki suma kuma ba sa karewa har duniya ta tashi ana fito da ilmummuka daga cikin Qur'ani har duniya ta tsaya ana ƙara zaƙulu abubuwa na ilimi daga cikin alqur'ani ilmin mukan sa ba sa karewa yace wa huwa kitabullahi al-mubin wa habluhu al-matin yace kuma igiyar sa ne wanda yake mai ƙarfi wato alƙawarin sa ne igiyar sa ce wanda take mai ƙarfi igiya abu ne wanda yake sananne shi da abinda mutum yake ratayuwa da shi dan ya samu tsira samu kukuta daga wani abu na hadari shi ne ake cewa alhabul igiya in mutum ya fada rijiya kaga in ya kama igiya sai ya samu yeme ya tsira daga wannan hadarin da ya shiga ciki to sai aka sifata alqur'ani da igiya wanda yake tsamo mutane daga cikin hadarurruka da bala'o'i haka alqur'ani igiyar Allah ne Allah ta'ala ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba dayanku kada ku rarraba Ali Imran aya ta 103 haka igiyar Allah ne hablullahi shine alqur'an wasu malamai suka ce hablullahi ana nufin al-islam wasu suka ce alqur'an wasu suka ce al-islam yazo a hadisi yace huwallahu yace huwa hablullahi al-matin yace huwa hablullahi al-matin mashi alqur'ani igiyar Allah ne wanda take mai karfi hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi da lamba ta 2906 hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu manzo Allah yace huwa hablullahi al-matin alladhi tarfuhu bi yadillah wa tarfuhu bi aydina wanda gefan sa guda yana hannun Allah gefan sa guda yana hannunmu ma'ana dukkan wanda ya rike shi zai yi me zai tsira duk wanda ya riko da shi to zai isa zuwa ga Allah kuma zai tsira daga abubuwa da yake jin tsoro na musibi take ce wa habluhu al-matin kuma igiyar sa ne wato wacce take mai karfi wa siratuhu al-mustaqim kuma tafarkin sa ne wanda yake miƙaƙe shi alqur'ani tafarkin Allah ne miƙaƙe Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim ku tashriyar da mu tafarki madaidaici suratul fatiha aya ta 6 yace wa anna hadha sirati mustaqima kuma wannan tafarki na ne miƙaƙe suratul al'am aya ta 153 kenan as-sirat ma'anan sa da larabci at-tariq ma'anan sa a lugar larabci shine hanya amma abinda ake nufi da shi anan wasu suka ce alqur'ani wasu suka ce ana nufin manzon Allah wasu suka ce ana nufin musulunci kowanne ka faɗa gaskiya ne alqur'ani hanyar Allah ne zuwa gare shi musulunci hanyar Allah ne manzon Allah hanyar Allah ne sai ka bi ta kansa sannan zaka isa zuwa ga Allah da wata fahimta sai ka bi ta kansa sai ka yi riko da sunnar sa ka yi masa biyayya sannan zaka isa ga Allah kenan wa'annan dukkanin su hanyoyi ne da suke kai mutum zuwa ga Allah wa siratuhu almustaqim wa alqur'ani tafarkin sa ne mai kakke wa tanzilu rabbil alamin kuma saukarwa ne na ubangijin halittu wannan ma'ana ce ta ayan qur'ani da Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin kuma lalle shi alqur'ani saukarwa ne na ubangijin halittu nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin بلسان عربي مبين شعراء دقاء آية تقريب تسئين دبيو هو آية تقريب تسئين دبير منبتا تفسير سو رمضان الانن ديوجي دقاء انن سونا سفوف القرآن دا الله يا أنبجا سفوفنا القرآن تنزيل ني تنزيل رب العالمين ني سوكر واني نقبنجي جنخلتو واتو ملائكة جبل لسوكو لشيدة وجن الله سبحانه وتعالى sannan kuma tanzilun ne min hakimin hamid kuma da Allah ya fada a wata aya saukarwa ne na ubangijin na wanda yake gwani sannan hamid wanda yake abun godiya sha yabo wani gurin ya kira shi tanzilul kitabi min Allah saukarwa ne na littafi wanda yake daga Allah haka shi littafi ne saukake daga Allah ba halitta bane kamar na jahamiya suke cewa Allah ya wadaran su saukake ne daga wajen Allah Allah ne yayi magana yayi furuci da shi sannan ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam haka yace tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin wanda ya sauka da shi shine ruhin nan amintacce wanda shine mala'ika Jibril ya sauka da shi ala qalbi sayyidil mursalin akan zuciyar shugaban manzanni baki daya wanda shine annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم الله يجي نزل به الروح الأمين على قلبك أكن زوتيرك أنا فسكنتر من زان الله نيدا مغانا لتكون من المنذرين دو منك كثن شركة شكين ما سوكر جاني مانا دو منك يوم متعني جاني دا القرآن القرآن حجاني حجر الله ني أكن باينسا كبان دا الله تعالى يجي وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ Allah yake haka yato mana manzo Allah yana cewa wa uhiya ilayya kuma amman wahayin hadhal qur'an amman wahayin wannan alqur'an li unzirakum bihi domin in muku gargadi da shi wa man balaga, da duk wanda ya samu, duk wanda Qur'anin ya iske shi, sakon Qur'anin ya same shi, to Qur'anin gargadi ne a gare shi, ya daina abin da yake na shirka da buri da tsafi da bid'a da kaza, ya dawo ya bi Al-Qur'ani. Suratul An'am aya ta 19, haka Al-Qur'ani hujjar Allah ne akan bayinsa. Duk wanda Al-Qur'ani ya iske shi kuma yana fa'intar sa, inda ya ga dama zai iya fa'intar sa, kuma sai ya ki fa'inta din, hujja ta tsayo akan sa, bai da uzuri. Mun gane wannan? Duk wanda Al-Qur'ani ya iske shi kuma yana da damar ya fa'ince shi, bai yi amfani da damar ba, ya ci gaba da zama a yanda yake bai fa'ince shi ba har ya mutu a haka, to hujja ta gama tsayuwa akan sa, hujja ta gama tsayuwa akan sa. Amma wanda Qur'ani ya iske shi, amma kuma ko ya so ya fa'ince shi ba zai iya ba, ko ya so ya gane ma'anarsa ba zai iya ba, babu bai da wata hanya da zai bi ya gane ma'anarsa, dan haka har ya mutu bai gane ma'anarsa ba, to wannan ba yanke masa hujja. Amma duk wanda yana da dama ko ya je wajen wani malami, ko ya je dauki wata fassara da ake yi da yaransa, babu yaran da ba fassara Qur'ani da shi ba, in dai yare ne wanda ya shahara, babu yaran da ba fassara Qur'ani da shi ba a duniya. Dan haka kowanne yare kake yi sai ka samu yaran da ka iya wanda an fassara Qur'ani da shi, kana iya dauka ka karanta, kuma kana iya samu akwai malamai masana Qur'ani da zaka je gurin su ka tambaye su su yi maka bayani. In ka ki yin amfani da damar ka, ba zaka je lahira ka ce wa Allah ni ban sani ba, to me yasa baka nemi sanin ba, tunda ga damar a sani din, akwai hanyar a sani, akwai yadda zaka yi ka sanin kuma kake sanin, to kaga ai wannan laifin ka ne. Allah ya saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin, da harshe balarabe wanda yake bayyananne, an saukar da shi da yaren larabci wanda shine mafi fasahar yare, bal yaren larabcin ma an saukar da shi da yaren Quraishawa wanda ita ce luga mafi fasaha, luga ta Quraishawa. Daka Al-Qur'ani fasih ne, an saukar da shi da yare mafi fasaha wanda shine larabci, sannan larabcin ma kuma lahaja ce daban-daban, sai aka saukar da shi da yaren Quraishawa wanda shine yare kuma mafi fasaha a cikin larabcin ma. An gane ko? Dan haka ba wani abu, ba wani littafi, ba wani abu da yafi Al-Qur'ani fasaha a wajen lafuzzansa da kalmominsa da ma'anoninsa. An saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin, munazzalun ne ghayru makhluq, saukakke ne ba halitta ba ne, yaje bin Qudama, kuma haka ne, saukakke ne ba halitta ba ne, Allah ne ya saukar da shi daga gurinsa, ba wai daga lauhul mahfuz ba, abinda aka rubuta a lauhul mahfuz din ai daga gurin Allah yake, haka daga gurinsa yake aslan, ba daga lauhul mahfuz ba, domin Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin ayoyi masu yawa cewa tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, saukarwa ne, saukarwan littafi wanda babu ko kwanto a cikinsa, babu shakka a cikinsa cewa daga Ubangijin halittu yake, wadan kai tsaye Allah yake faɗar wannan, tanzilu min hakimin hamid, tanzilul kitabi min Allahil azizil alim, a suratu Ghafir aya ta 2. Kaga ashe ba wai daga lauhul mahfuz yake ba, kamar yadda Jahmiya suke cewa mala'ika Jibril ya dauko shi ne daga lauhul mahfuz, ba haka bane, a lauhul mahfuz a rubuce yake a jikin lauhin, amma mala'ika Jibril daga Allah yake karɓo shi kai tsaye, ba daga lauhul mahfuz yake karɓo shi ba, ba daga can yake zuwa ya kwaho ba ya zo ya gaya wa manzo Allah, a'a Allah ne yake magana da Qur'anin yana ji kai tsaye, shi kuma ya ɗauko ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka sakon Al-Qur'ani ya isa, duk da yana rubuce a lauhul mahfuz, amma ɗan bid'a ne suke cewa daga lauhul mahfuz ya kwaho shi, daga can ya kalato shi, to wannan ba gaskiya ba ne. Yasa anan ma ya ce munazzalun ghayru makhluq, saukakke ne ba halitta bane, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, daga gare shi ya fara kuma zuwa gare shi zai koma, mana Allah ne yayi magana da shi, ba daga lauhul mahfuz aka kwafo shi ba, ko wani lauhul mahfuz, ba manzon Allah bane ya faɗe shi, ba mala'ika Jibril bane ya ta'abiri na abinda Allah yake nufi, ko manzo Allah ya ta'abirin abinda Allah yake, ba haka bane, daga Allah yake, daga gare shi ya faro kuma zuwa gare shi zai koma a ƙarshen zamani, wanda muka yi ishara dazu, a ƙarshen zamani Al-Qur'ani zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, za a dauke shi daga jikin takardu ka bude Qur'ani sai dai ka ganshi fari tas sai ta karno babu harufan ba ayoyi wanda suke harance da shi a cikin zuciya su neme shi su rasa wannan lokacin da duniya ta gurbace banna ta yawa aka daina aiki da Qur'ani karshen duniya yazo lokacin Allah zai dauki kayan sa Allah ya kare mu daga riskar wannan lokacin wa huwa suwarun muhkamatu kuma shi alqur'ani sururi ne wanda suke muhkamat alqur'ani suwar ne sannan kuma ayoyi ne kalmomi ne harufa ne sururi ne suwar jam'u sura ne as-sura ita ce alqita an kace sura shine alqita'atu min alqur'an wani yanki na alqur'ani wanda take farawa daga bismillahir rahmanir rahim wadda aya ce da ake sa ta iyaka tsakanin sura da sura in banda tsakanin suratul bara'a da suratul anfal nan ne kadai ba a sa wannan bismillahir ba to farkon wa'annan surorin ita ce suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin karshen wa'annan surorin da suka zo a qur'ani ita ce suratul nas alqur'ani yana kunshe da ayoyi 114 daga ciki akwai dogaye akwai matsakaita akwai gajeru to kalmar as-sura a asali a lugar larabci abin da take nufi shine ash-shay'ul mahmi ash-shay'ul mahmiyyu rafi' abin da yake wato a tsararre ko mai bayar da tsaro wanda yake madaukaki idan mutum yayi gini ginin ya tashi sama kuma ya zagaye kansa da ginin yadda idan wani ya zo ba zai iya haura ginin ba kuma ba zai iya fasa ginin ba kun gane sai in an bude masa kofa an ga dama ya shigo to wannan ana ce masa sura waduruba bainahum bisur Allah yana ba mu labari a Qur'ani lokacin da munafikai suka biyo mu'minai a filin alkiyama yawma taral bainan ko mu'minina wal mu'minati yas'aluhum bayna aydihim wa bi aymanihim ah bushrakum al yawma jannati ba nan ba ah yawma can cikin suratul hadid yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqa wal munafiqatu lil ladina amanu qul lil ladina amanu zuruna نقتبس من نوركم لنرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب من قبله العذاب ونن نكي نيما وضرب بينهم بسور شين دوغو وركتنغا أكا جتا سكانس ودى ذات هذا سوس سألة كاقرون لسكي تولن دغنني أكا سامو أصلا كلمة سورة كتنغا قدات سور katangogi da yawa jam'i ne kenan kun gano asalin kalmar to me yasa aka kira shi da ake kiransa da wannan saboda ita asalin katanga tana ba mutum kariya in mutum yayi gida sai kewaye gidan nashi da katanga wani ma in yayi katangar tai tsawo sai ya sa wani abu daga can sama wanda zai hana mai tsallakowa shi yasa annabiga wanda yana daga cikin shu'ara mawaka yake fada yana yaban annuman bin al-munzir yace alam tara anna allaha ataka suratan tara kullu malakin dunaha yatazabzabu yace alam tara shin baka gani ba anna allaha ataka suratan allah ya baka wata katanga ganuwa da ta katangance ka tara kullu malakin ma abunnan malikin kada ganin dukkanin wani sarki idan ya kawo hari dunaha sai dai ya tsaya daga can bayan ta yatazabzabu yana kai kawo ba zai iya shigowa ya same ka ba kaga sai ya kira wannan alamtar annallaha ataka suratan wannan yana nufin katanga wannan ko ganuwa da mutum yake katangance kansa da ita kenan in aka ce as-sura ita sura ta qur'ani an kira ta da suna sura da ma'anar al-manzilatur rafi'a wato wata matsaya wacce take madaukakiya kalmar as-sura asalin kalmar daga al-manzila ar-rafi'a wani matsayi wanda yake madaukaki to sai ake kiran katanga da wannan sunan dan ita ma tana da matsayi madaukaki dan aka ginin ya tashi sama ya daukaka ya sama sai katangance mutum amma asalin kalmar daga al-manzila ar-rafi'a matsayi madaukaki katanga da za a gina ta ta tashi sama to sai aka ce mata sura saboda tana da wani matsayi madaukaki tana bayar da kariya to su ma surorin al-qur'ani saboda daukakar matsayin da suke da shi sai ake kiran su mai sura saboda surorin al-qur'ani suna da matsayi madaukaki sannan kuma suna da kariya surorin al-qur'ani suna da kariya kowace sura kamar an sa katanga ne an katangance ta ba wani da zai iya nufatar wata sura da kari ko ragi ko ya canza sura akwai babu kamar yadda in mutum yayi ganuwa ya katangance kansa da ganuwa ingantacciya wani in ya kawo hari ba zai iya shiga ya same shi ba shi yasa a zamanin da ana yaki sai dai a kewaye garin ai ba shiga ba fita sai ai wata shida ana zagaye da gari sai sun cinye abincin da suke da shi yunwa ta ishe su sannan dole su sauko a yi hukunci ko a sasanta ko kaza ko kaza amma ba za a iya shiga ba to haka sura take ita ma Allah ya katangance ta ba wanda ya isa ya kara ta ko ya rage ko ya canza ta to alqur'anin gaba ɗaya haka yake tsararre ne tunda Allah ya saukar da shi ga manzon Allah to haka yake har yanzu ba a canza koda wani harfi guda ɗaya nashi ba ba wani abu guda ɗaya da aka canza nashi saboda Allah ya jibinci lamarin tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da ambato wanda shine alqur'ani kuma mu za mu tsare shi inji Allah idan ka ce alqur'ani an canza shi to ka ƙaryata Allah zaka kafurta to kaga wannan shikin da muka kafurci ɗan shi'a da suke cewa wannan alqur'anin da muke rike da shi jabon alqur'ani ne alqur'anin gaske yana can a hannun mahadinsu suna kiran shi mushaful fatimi suka ce ayoyin da suke ciki ayoyi ne sun kai aya nawa suka faɗi wani adadin ayoyi suka ce suratul ahzab ma kadai ayoyinta wajen 700 ne ko wajen nawa suratul ahzab ayoyinta ita kadai kaza ne dan akwai ambaton su sayar na Ali kaza kaza duk sahabbai saboda kiyayya duk suka kwashi ayoyin suka zubar sai suka ba mu wannan alqur'ani ma'ana dai alqur'ani duk an caccanza shi an rage wasu abubuwa an ƙara wasu abubuwan da babu su duk wanda ya yarda da wannan kafiri ne saboda ya ƙaryata inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba wani mutum kowane ne da zai iya canza alqur'ani duk yawan makiya da alqur'ani yake da shi ba wani da aka samu yayi tajarrudi yayi karfin halin ya ce zai canza alqur'ani ko ya ƙara ko ya rage wannan kaga yana daga cikin babbar aya ta Allah subhanahu wataala alqur'ani mu'jiza ne Allah ya tsare shi daga ayi wasa da shi haka kuma Allah subhanahu wataala zai tsare shi har tashin kiyama ba wanda ya isa ya canza shi duk yawan makiya da yake da shi musamman a yau to ba wanda ya isa yayi amfani da damar da yake da ita don ya canza alqur'ani ko da mutum yayi yunkurin yin haka Allah zai fallasa shi ba wai ba a yi ba ana yi amma ko an yi aikin banza ne bai tasiri a qur'ani tunda yanzu a yau dinnan da za a ce duk qur'anan da suke duniya kakkab a dauke su a kona za a sake rubuta shi ba ko wanda suke harbace da shi a cikin zakatansu ba da zai ka karar da su gaba daya da a ce gaba daya alqur'ani da a ce gaba dayansa yau za a dauke duk a koda haka dan kaga wani arbi yana kona qur'ani ka daina damuwa zai je hadu da ubangijinsa za ka ji damuwa a matsayin ka na musulmi amma kar ka dauki wannan a matsayin cewa wai za a kawo karshen alqur'ani ba wanda sai ya kawo karshen qur'ani musailamatul kazzab da yaso ya kirkiro ayoyin ƙarya Allah sai tona masa asiri ya zama abin dariya in ana fadar ayoyin da kirkiro wai dan ya kalubalanci alqur'ani da su in ana karanta maka sai kai ta dariya sai abin ya taba ka dariya sai ya zama abin dariya ga mutane to haka duk wanda yayi yunkurin cewa zai yi ja in ja da qur'ani ko kuma zai canza wani abu na qur'ani ko ya kawo wani abu irin na alqur'ani to zai zama abin dariya sannan karshe Allah ya halaka shi kamar da ya halaka musailama shi yasa Allah ya ce wa huwa suwarun muhkamatu kuma shi surori ne wanda suke muhkamat kalmar muhkamat ma'ana mutqinat ko mutqanat su wato wanda yake an inganta su daga al-ihkam ne wal itqan inganta abu. To shi alqur'ani dukkaninsa muhkam ne, bi ma'ana mutqan, cewa abu ne da aka itqaninsa, aka inganta shi, aka kyautata shi. Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat, littafi ne da aka inganta ayoyinsa sannan aka rarrabe su. Suratul Hud aya ta farko, haka gaba ɗayansa muhkam ne da ma'anar wato an inganta shi, an kyautata durinsa da zubinsa. Sannan kuma dukkaninsa mutashabih ne, da ma'anar yana yin sashensa yana kamantacceniya da sashi a wajen kyau da gaskiya da daɗin ɗanɗano da sauransu. Duk inda ka karanta Ƙur'ani za ka ji shi ne Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha, Allah shi ne wanda ya saukar da mafi kyan labari a matsayin littafi mutashabiha, mai kamantacceniya da juna, wace wajen kyau da balaga da fasaha da gaskiya da daɗin ɗanɗano da sauransu. Suratul Zumar aya ta 23. Kenan ma'anar mutashabihan, ma'ana yushbihu ba'duhu ba'da, sashinsa yana kama da sashi a wajen kyau da itiƙani da fasaha da balaga. Sannan bayan wannan kuma Alƙur'ani muhkam ne, yana da ayoyi muhkamat, yana da ayoyi mutashabihat. To abinda ake nufi da wannan na biyun shi kuma al-ihkamul juz'i da kuma at-tashabuhul juz'i. Muhkam ne kamar da muka faɗa a baya, muhkam ne. To amma daga cikin ayoyinsa akwai wanda suke muhkamatun, ba su da buƙatar wani abu daga waje da zai zo ya fassara su, su kansu suna fassara kansu. Kana karanta ayar, ita za ta fassara kanta, ita ma'ananta a waje take, a fili take, ba ka buƙatar sai ka kawo wata ayar don ta fassara maka ita. To duk ayar da take wannan, duk ayar da take haka, to tana daga cikin ayoyi muhkamat, domin ma'ananta a fili yake. Sannan akwai ayoyi mutashabihat, shine al-lafzul mujmal, wanda suke dauke da dunkulallen lafazi, wanda yana buƙatar tafsiri. Ita kadai ayar ba za ta fassara kanta ba, sai ka nemo wasu ayoyin ko wasu hadisai da za su fassara maka ita, ko maganganun magabata, sahabbai da wanda suka biyo bayansu, da za su yi maka ƙarin bayani akan abin da ake nufi da ita, saboda ta zo da dunkulalliyar ma'ana. To irin wannan ayoyin su ake kiransu mutashabihat. Allah ce huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat. Allah shi ne wanda ya saukar da huwa allazi anzala alaykal kitaba, shi ne wanda ya saukar da littafi a kanka, ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Minhu ayatun muhkamatun, daga cikinsa akwai ayoyi muhkamat, wanda ma'anansu a fili take, ba su buƙatar tafsiri, sai an kawo wani abu da zai fassara su. Hunna ummul kitabi, to wa'innan su ne asalin littafin, wa ukharu, sannan akwai wa'insu na daban mutashabihatun, wanda su kuma ma'anansu a dunkule take, suna da buƙatar wani abu da zai zo ya maka bayani a kansu. Mun gane. To amma waɗanda suke ƴan bid'a ne, fa amman lazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu, ƴan bid'a sai suke ɗaukar mutashabihat, saboda suna da fassarori da yawa, suna ɗaukar fuskoki da yawa, sai su ɗora akan fuskar da ta dace da bid'ar su. Amma su ahlus sunna za su koma su ga ya salalabo wasu ayoyin alqur'ani da suka fassara, domin alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'da, sashin su yana fassara sashi. Idan ma ba su samu ayar da ta fassara wannan ayar ba, to za su samu hadisi da ya fassara ta. An gane, ko maganganun magabata a salafus salih. Kenan sai mu fahimci cewa shi alqur'ani ana masa itlaqin cewa dukkaninsa muhkam ne, ana kuma yi masa itlaqin cewa dukkaninsa mutashabih ne. Sannan ana itlaqi akan cewa sashinsa muhkam ne, wani sashi nashi mutashabih ne. To wannan shine abin da ake kira al-ihkam wa at-tashabuh al-am. Na farko al-ihkam wa at-tashabuh al-am, na biyun kuma al-ihkam wa at-tashabuh al-khas. Al-ihkam wa at-tashabuh al-am shine dukkaninsa muhkam, dukkaninsa mutashabih. Anan muhkam sai ya zama da ma'anar itqani, dukkaninsa littafi ne da aka kyautata shi, aka inganta shi. Haka kuma sashinsa yana kamantacceniya da sashi wajen kyau da ma'ana da fasaha da balaga. Wannan sai ya zama al-ihkam wa at-tashabuh al-am. Sannan an ka ɗauki kuma ɗaiɗaikun ayoyin, wasu za ka ga muhkamatun ne, ma'anansu a fili take, waɗansu mutashabih ne, sai ka nemi fassara, wani abu da zai fassara maka su. Wannan shi kuma sai ya zama al-ihkam wa at-tashabuh al-khas. An gane? to wannan duka malaman usul suna bayani akan wannan. Malam yace wa huwa suwarun muhkamatun wa ayatun bayyinatun, sannan kuma ayoyi ne bayyanannu, kamar yanda surori ne ingantattu wanda suke dauke da hukunce filla filla, to haka kuma ayoyi ne bayyanannu. Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun, bari dai shi alqur'anin nan ayoyi ne bayyanannu. A suratul ankabut aya ta 49, ayat jam'i ne na aya. Aya a lugar larabci ita ce al'alama. An kira ayoyin alqur'ani da suna aya saboda suna nuni, sannan kuma alama ce da take nuna girman Allah. Suna nuni zuwa ga girman Allah, babbar alama ce da suke nuna girman Allah da kuduransa. Aya a lugar larabci shine ad-dalalatu wal alama, dalala da alama, wani abu da yake nuna samuwar wani abu. Wanda sun kasu gida biyu, akwai ayatun matluwa, akwai ayatun makhluqa, akwai aya wacce take karanta ta ake yi, akwai kuma aya da take halitta ta Allah yayi. Al-ayatul matluwa, aya wadda take karanta ta ake yi, suna ayatul Qur'an, ayoyi na Al-Qur'ani wanda su ba halitta bane. Sannan akwai al-ayatul makhluqa, ayoyi wanda halittan su Allah yayi, kamar rana da wata, aya ne, kamar dare da yini, kamar itatuwa da ƴan adam da koguna da teku, dukkanin su waɗannan menene? Ayoyi ne. Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid, a cikin komai akwai aya da take nuna sabuwar Allah. Shi da ma'anar Allah, hu ma'anar fadin Allah, huwal awwal wal akhir wadh-dhahir wal-batin. Adh-dhahir shine duk wani abu yana nuna sabuwar Allah subhanahu wataala, yafi komai bayyana. Allah yafi komai bayyana, domin duk wani abu ka kalla to wannan abin yana nuna maka sabuwar Allah. Mun fahimta? To wannan ayoyin an kira su da suna ayoyi saboda dukkanin su dalala ne, alama ne ala kudratillah, suna nuni, alama ce akan kudrar Ubangiji. Amma ayoyi da ake karantawa, ina nufin wannan ayoyi na halitta, an kira su aya saboda dalala ne, alama ce akan sabuwar Allah. In ka kalli rana da wata, ka san ba bature yayi ranan nan ba, ba mutane ne suka taru suka kera rana ba, kai da kanka ka san wannan. Aga alama ce da take nuna sabuwar Allah, alamomi ne da suke nuna sabuwar Allah. Su ma ayoyi da ake karantawa wanda shine wahayin da Allah ya saukar, su ma ana kiran su aya, ana kiran su ayat, wanda jam'i ne, jam'u aya ne, saboda suna nuni zuwa girman Allah da kuma hukuncensa da kuma shar'antawarsa. Sai ake ce musu aya saboda alama ce da take nuna girman Ubangiji da kudransa da hikimominsa da hikimarsa da hukuncensa da shar'antawarsa, kuma sai ake kiran su ayoyi. Akwai kuma ayoyi nau'i na uku wanda su ne mu'jizoji, da su ba duka halittar su Allah yake yi. Aya ta mu'jiza wanda Allah yake ba wa annabawa, ta zama babbar alama da take nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya aiko su. Shi yasa yake wa ayatun bayyinatun wa hurufun wa kalimat, sana alqur'ani harufa ne kuma kalmomi ne. Al-Qur'ani harufa ne kuma kalmomi ne. Huruf, ana nufin harufa wa'annan da muka sani na larabci, wanda su alifun, ba'un, ta'un, harufa ne guda 28. Wa'annan harufan an kira su da suna huruf, daga al-harfu ne wanda shine at-tarf, abinda yake gefe ne, at-tarf. Me yasa aka kira su at-tarf? Saboda yankakkun harufa ne, ba sa nuni zuwa ga wata ma'ana karan kansu. In ka ce alif, baya bada wata ma'ana, sai fa idan ka gina su, ka haɗa su da juna, sannan su baka wata ma'ana. To idan aka harhaɗa harufan, sai su samar da kalma. To idan aka haɗa kalmomin, aka haɗa kalma da kalma, sai su samar da jumla, ko jumla ismiya ko jumla fi'iliya. Kenan Al-Qur'ani harufa ne, sannan ya zamo kalmomi, sannan ya zamo ayoyi. Al-Qur'ani an samar da shi ne da harufan Larabci, daga waɗannan harufan ne aka samar da kalmomin Al-Qur'ani. daga wa'annan kalmomin ne aka samar da ayoyin alqur'ani daga wa'annan ayoyin ne aka samar da surorin alqur'ani daga wa'annan surorin ne kuma aka hada qur'ani ya zama cikakken alqur'ani sai a ce alqur'ani wanda yake dauke da sura 114 shine alqur'anul azim alkitabul mubin kaga shi huruf ne wa kalimatun wa ayatun wa suwar kaman da bala ya fada kun ga da wannan hurufan ne wa kalimat من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات دو وندا يكرن تاشي كما يين إراب سد كو ما أنا يكرن تاشي دي كو باتاردا أنصام لحن با أنصام كسكوري تو فله بكل حرف عشر حسنات تو ينا دلا دا قوم دو كون حرفي دي يكرن تا دو وندا يكرن تو قرآن فأعربه ما أنا يكرن تاشي قراءة صحيحة qira'a mai kyau wanda babu lahan a cikin ta kalmar i'rab anan ana nufin assalamu minal lahan yanzu yayi karatun da ya kubuta daga lahan ai mun yi magana mai allahan a karatun mu na tajwidi akwai allahul jalli akwai allahul khafi mun yi wannan karatun to duk wanda ya karanta qur'ani qira'a salima minal lahan qira'a da ta kubuta daga lahani to yana da ga kowane harafi da ya karanta yana da lada 10 domin alhasana bi ashri amsalha aikin kirki guda daya ana linkawa mutun shi so 10 duk kuma wanda ya karanta alqur'ani qira'a wanda ba mu'raba ba mana qira'a da yake akwai tubatubai da kurakurai a ciki wannan saboda kasawa saboda watakila shi ba balarabe bane ko kuma bai samu an koyar da shi abin da kyau ba ko kuma yana cikin koyo bai riga ya gwanince ba sai aka samu kurakurai to shi ma zai samu lada amma ladansa ba zai kai ladan wanda ya karanta shi tare da kwarewa ba dalili kuwa hadisin manzon Allah da yace al-mahiru bil qur'an ma'a safarati al-kiram al-barara wallazi yaqra'u al-qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alayhi shaqqun lahu ajran manzon Allah yace duk wanda ya goge wajen karatun al-qur'ani ya iya shi da kyau to zai kasance tare da mala'ikun nan as-safara al-kiram min kiramin bi aidi safara kiramin barara zai kasance ma as-safarat al-kiram al-barara yace kuma wallazi yaqra al-qur'an wanda kuma yake karanta al-qur'ani wa yata'ta'u fihi yana kuskurewa yana tata'tu yayi maimaita huwa alayhi shaqqun karatun yana bashi wahala lahu ajran to shi yana da lada biyu ladan wahala sa da ya sha da kuma abunan ladan wahalar da ya sha da kuma ladan karatun da yayi Imam Ahmad ya fitar da hadisi a musnad ɗinsa Muslim ma ya fitar da shi lamba ta 798 hadisin Aisha radiyallahu anha to anan idan muka kalli hadisin sai Allah ya mayar da wannan sai manzon Allah ya mayar da wanda ya kware wajen karatun Qur'ani yake karanta shi ba tare da an samu kurakurai ba to sai manzon Allah ya sa shi tare da as-safara al-kiram al-barara an gane to kaga ladan sa yafi yawa fiye da wanda zai karanta ya samu lada biyu zai karanta ya samu lada biyu saboda yana karanta shi yana bashi wahala to ashe dagewa domin mutum ya zama gwani wajen iya karatun qur'ani wannan abu ne mai falala kar ka zauna kullun ta ta din kana karatun qur'ani dab abun kullun kuma kai kana raƙaƙi kamar radio ya ci batir irin kana raƙaƙi abun gashi da kaman shi kai tahi in kai tahi iyawa zaka yi abin da yasa kake ganin wannan matsalan baka yi ne sai kai wata baka dauko ka karanta ba baka zuwa inda zaka zauna a koya maka shi yasa kake ta shan wahala inda zaka tsaya ka dage zaka iya zaka goge ka zama al-mahiru wannan manzo Allah ya faɗa al-mahiru bil qur'an haka zaka zama amma baka yi ne babu asara kuma ya zama baka iya karatun qur'ani wannan shine asara da tafi komai a duniya Allah ya kare bale yace lahu awwalun wa akhirun alqur'ani yana da farko kuma yana da karshe ma'ana yana da farawa yana da me karewa farkon sa da gurgudan mushafi wanda sahabbai suka tattara shi da suratul fatiha karshen sa fa suratul nas a ga yana da farko inda ake fara karatun sa yana da kuma karshe inda ake tikewa da karatun sa a ce an sauke yana da wannan lahu awwalun wa akhirun وأجزاء وأبعاد يراد جزء أكا جزء إي جزء إي يناد ساشي ساشي أنكرك ساشي 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 يراد أجزاء كما نقول سنن القرآن جزء إي تلاتيني جزء إي تلاتيني كون جزء إي يناد تكربو بداغوما كون جزء إي يراد جزء إي تلاتيني سنقوم يراد أحزاب يراد حزب حزب akwai al-hizb al-fulani akwai al-hizb al-fulani gara da izb izb zaka ga ma masu kira'ar warshi basu ma damu da fadin sura ba wani ma in kace a sura kaza bai san surar ba amma zai iya maka uzu na kaza ne yawa zai iya maka uzu na kaza akwai a ce akwai a ce akwai alif lam a ce baka akwai afatat mauna sai yaqulu sufa'u a ce baka wazkurullah tilkar rusul haka zai ta zaro maka su har karshe to qur'ani yana da wannan ahzab ne ne aka ce ahzab ma'anar hizb shine jumlatu ma yaqra'u al-qari fi salati al-layl wata jumla da abinda mai karatu yake karantawa a sallar sa ta dare shi suke kira hizb hizb wata jumla da mai karatu yake karantawa a sallar dare saboda sahabbai sun kasance suna karkasa qur'ani hizbi hizbi idan sun zo sallar dare za su karanci wannan hizb gobe su karance hizbi kaza sai sun sauke yanzu da aka zo aka tattara shi guri daya to sai aka karkata shi aka yi hizbi 60 an gane aka yi hizb hizb juz'i 30 hizb 60 mun gane shine yace wa ajza'un wa ab'ad matluun bil alsina abun karantawa ne da harasa ana karanta shi da harsuna mahfuzun fi sudur abun harda cewa ne a cikin kiraza a cikin zakata masbu'un bil adhan ana jin sa da kunnuwa dan ana karantawa kana jin shi da kunnuwanka maktubun fil masahif abun rubut wato rubutacce ne a jikin takardu alqur'ani kenan ana karanta shi da harshe kuma ana harbace shi da zuciya idan an ce wannan hafizin alqur'ani ne dan ana rubuta shi a jikin takardu sai a ce wannan ya rubuta qur'ani kaza daga ji an ce wannan mai 60 ne wannan mai 60 wana ya rubuta qur'ani da hannunsa har su 20 wannan mai 60 kaza wannan mai kaza da kai zai rubuta ba wai yana kallo yana kwafa ba da kai zai zauna kawai ya faro shi daga Fatiha ya rubuta shi da hannunsa har nasi ya kai malamai su dudduba inda yake akwai gyara a gyaggyara masa da hannu sai ake rubuta shi saboda an harda shi a zuciya kuma sai a rubuta shi da hannu maktuban abunna maktuban fil masahif rubutacce ne a jikin takardu maganar Allah ne abunna alqur'anin maganar Allah ne kasancewar sa an karanta shi da baki ko kuma an harbace shi a zuciya ko kuma an rubuta shi a jikin takardu duk baya canza shi daga maganar Allah yana nan dai a matsayin maganar Allah sawa'un a zuciyar yake ko a takardun yake a rubuce ko da harshe ake karanta shi duka maganar Allah ne mai karantawa idan yana karantawa to yana karanta maganar waye yana karanta maganar Allah wanda ya haddace mai yake haddace da shi a zuciyarsa maganar Allah abinda yake rubuce a jikin takardun menene maganar Allah ne sautin da ake karatun da shi sautin na mai karatun ne wannan sautin halitta ne amma abinda yake karantawa na sautin da yake fitawa abinda yake karantawa maganar Allah ne wannan ba halitta bane to haka abinda yake rubuce a jikin takardun maganar Allah ne amma haruf abinna harufan da ma'anonin duka maganar Allah ne amma ita takardar da tawajjuhin da aka yi rubutu da ita da shi littafin kaga wannan duk aikin dan adam ne shine zai zauna yayin takardun yayi tawajjuhar ya feke alƙalamin daka shi da alqur'ani maganan Allah ne bai ayi itibar da kowace ibara maqluwan bil alsina abun karantawa da harasa mahfuzan fi sudur abun harda cewa a kiraza maktuban fil alwah ta kowane hali baya canza shi daga maganan Allah da harshe aka karanta harda shi aka yi a zuciya a rubuce ki a jikin alluna ko a jikin takardu ko wani abu irin wannan da wanda yake rubuce a jikin lauhul mahfuz dukkanin sa alqur'ani ne maganar Allah ne ba alqur'ani yana rubuce a lahul mahfuz wanda Allah ya ce wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim yana rubuta ummul kitab, ummul kitab kuma shine lauhul mahfuz, wanda Allah yace bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Dan haka alqur'ani wato maganar Allah ne a duk inda yake, maganar Allah ne. Shi yasa kuskure ne mutum yace lafzi bil qur'ani makhluq, lafzi na da nake karatun qur'ani da shi halitta ne. Ni wannan maganar a karatun mu na alfurqan bain alhaqq wal butlan, aga wani katari da akai duk satun nan karatun mu akan qur'ani ne. Karatun tun karatun litinin da muka yi, ayoyin da muka karanta ma a cikin suratul aqab, wa israfna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran, akan wannan muka yi karatun alqur'ani da tafsiri da tajwidi da muke yi a makaranta. Muka zo ranan talata karatun alfurqan akan qur'ani muka yi shi. To kaga yau abin nan karatun mu na bayan la'asar dazu, karatun usulun fi tafsir shi ma akan qur'ani muka yi. Karatun usulun fi tafsir alqur'ani da dan Makka da dan Madina, wanda ya sauka a Makka da wanda ya sauka a Madina, da hikimar ko in ce fa'idar sanin wannan shi ma kuma yanzu gashi karatun mu wanda muke na lum'atul i'tiqad shi ma kuma kaga akan qur'ani. Wannan katari ne, wataƙila akwai hikima da Allah ya barwa kansa sani a cikin wannan dace da ainihin gaman katar da muka yi ana. To in mun zo darasi mai zuwa sai mu tashi, fihi muhkamun wa mutashabihun wa nasikhun wa mansukh insha Allah. Lokaci yayi mu tsaya anan, da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai. Allah ya bamu lada kurakurai, Allah ya yafi mana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.